daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa muku shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jin rigamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban da aka samu tsakanin masu aikin tsaron sa kai da aka fi sani da civilian JTF a jihar Borno. Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin da rashin ta yi. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya na ƙarshen mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyin da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A wani zub da jini na tsawon sa'o'i 13 a Amurka, wasu bahara biyu a wurare daban-daban sun kashe mutane 29 kana suka jikata wasu da dama, yayin da hukumomi ke binciken musababin waɗannan munanan hare-haren. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya buƙaci a sauke tutocin ƙasa wato a gine-ginen gwamnati har kwanaki 5 domin nuna alhidi da kuma alamun mutunta waɗanda harbe-harben ya rusa da su a El Paso da ke jihar Texas da kuma Dayton da ke jihar Ohio. Sana ba ta da muhalli a cikin ƙasarmu, in ji Trump a jiya Lahadi yayin da yake magana da manema labarai. Ya ce ana ƙoƙarin kare faruwar irin haka nan gaba. Iran ta kwace jirgin ruwan da kuma na wata ƙasa da ma'aikatan jirgin 7 a tekun Fasha a makon da ya gabata, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai a jiya Lahadi, wanda shine karo na uku da dogarawan juyin juya halin ƙasar Iran suka kama jirgin ruwa cikin ƙasa da wata ɗaya. Dogarawan sun faɗa a cikin wata sanarwa cewa sun kwace jirgin ruwan ne a ranar Laraba a kusa da tsibirin Farsi a arewa ga wato mashigar ruwan Hormuz. Kamfanin dillancin labaran Iran ya rawaito dogarawan tsaron suna cewa jirgin ruwan yana dauke da lita 700 na man Iran da aka yi fasakorin sa wanda aka baiwa jirgin, kuma za a kai man ne a kasashen Larabawa da ke yankin Gulf. Rahotannin kwace jirgin ruwan ba su nuna dalilin da yasa za a kai man Iran zuwa kasashen Larabawa da su ma suke samar da man ba a yankin tekun Fasha, amma Iran din ta nuna damuwa akan fasakorin mai da ake yi a wannan lokaci a daidai da lokacin da Amurka ta kakaba mata takunkuman tattalin arziki da zammar takaita mata cinikin mai. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar mulkin sojin Sudan ta wucin gadi da haɗakar shugabannin ƙungiyoyin masu zanga-zanga sun fara tattaunawa akan yarjejeniyar raba mukaman ikon tsakanin su. Bangarorin guda biyu za su sanya hannu akan a hukumance akan ƙudurin tsarin mulkin ƙasar a ranar 17 ga watan Agusta. Kwana guda bayan an sa hannu akan wannan yarjejeniya, za a sanar da majalisar mulkin wato wadda za ta gudanar da ayyuka tsawon shekaru 3 kafin a yi zaɓe. A ranar 20 ga watan Agusta za a bayyana sunan Prime Minister, kana bayan kwanaki 8 kuma za a fitar da sunayen ministocin majalisar zantarwar ƙasar. Amurka ta ce ta yi marhabi da ayyana shirin tsagaita wuta a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriya, babbar tungan ƙarshe da aka kwace daga hannun 'yan ta'adda a ƙasar. Ko da yake ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta yi gargaɗi cewa wajibi ne a kawo ƙarshen kai hare-hare akan fararen hula da kuma madafun harkokin fararen hular. Ma'aikatar ta kuma yaba wa ƙoƙari da Turkiyya da Rasha suka yi tare domin tabbatar da shirin tsagaita wutan wanda suka amince a kai a bara. Sai dai babu wata mafita a Siriya ta yin amfani da ƙarfin soji, a cewar Amurka. Mafitar siyasa kaɗai ce za ta samar da zaman lafiya da kuma tsaron rayuwar al'umman Siriya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kamar labarin bude taskar hotannin namu a Jos, jihar Plateau, Nigeria, inda hukumar raya kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce an samu raguwar cin zarafin al'umma da 'yan ƙato da gora ke yi yayin gudanar da aikinsu na tsaron al'umma a jihar Borno. Wakilinmu Zainab Babaji na da ci gaban rahoton.
Shugaban sashen gudanarwa da ayyukan tsaro na Majalisar Dinkin Duniya a Nigeria, Mr. Matthew Alao, ya bayyana hakan yayin ya wasu 'yan ƙato da gora da aka fi sani da civilian JTF su 123 daga jihar Borno a cibiyar koyar da shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari da ke Shere Hills a nan jihar Plateau. Makasudin horar da matasa 'yan ƙato da gorar shine su samu horo kan matakan shugabanci don sasanta saɓani da samar da zaman lafiya da kuma inganta rayuwarsu ta hanyar koyon sana'o'i da ba su tallafi. A cewar jami'in na Majalisar Dinkin Duniya, Mr. Matthew Alao, a baya 'yan ƙato da gorar na aiwatar da hukunci ne ba tare da la'akari da doka ba.
Initially when they arrest, they summarily execute, but now since they came to this training, they recognize that every individual has a human right, and now when they arrest them, they take them to the police for proper interrogation and prosecution.
Mr. Alao ya ce a da idan sun kama mutum sai su aiwatar da hukunci, amma tun da suka fara zuwa samun irin wannan horo sun fahimci cewa kowane mahaluki yana da 'yancinsa na dan adam, don haka yanzu in sun kama mutum sai su mika shi wa 'yan sanda don gudanar da bincike da hukunci. Mr. Alao ya ce sau da dama shugabannai na kokarin azurta kansu ne da iyalansu, don haka ya sa mutane da dama suka bijire suka shiga waɗansu ɗabi'u marasa kyau da ya janyo tashi-tashin hankula a Najeriya. A cewar ɗaya daga cikin 'yan ƙato da goron, Adobuba Salihu daga garin Goza a jihar Borno, horon da suka samu a wannan cibiya zai ba su damar ɗorawa kan abin da suke yi na tsaron ƙasa.
Yau idan akwai uzuri kamar na musulmai za mu je mu tura yaranmu su kare rayukan jama'a, yau idan an ci akwai biki ne na kristan za mu iya mu tura yaranmu, akwai relationship tsakaninmu da musulmi da kristan. Idan kuma kai ka zo za ka cuci jama'a ne, an mun samu mai laifi za mu kama shi mu mika hukuma. Kaman police, kaman SS za mu ba su rahoto cewa ga abin da muka samu.
Ita ma uwani Muhammad Mala ta ce suna kokarin kare al'umma.
A matsayinmu na 'yan ƙato da gora, muna kokarin kama masu laifi kaman 'yan Boko Haram wanda suke kashe mutane wanda basu ji basu gani ba, shine aikinmu. Yanzu kaman mu mata, akwai mata wanda suke shigowa da bomb, za su iya shigowa su zo su tada bomb a cikin kasuwa, gurare inda dai mata, gidan biki da sauransu. To mu aikinmu ne mu cekin ɗinsu, mu duba su.
Me kuka koya a nan wanda ya wato sauya daga rayuwanku?
Gaskiya mun koyi yadda za mu iya zama shugabanni. Sun koyar da mu haƙuri da yadda za mu yi sana'o'i, ta yadda za mu yi mu dogaro da kanmu.
Shi ko Muhammad Suleiman Abdullahi ya ce
yanzu dai za mu ce alhamdulillah, abin ya ɗan yi sauƙi dai, amma har yanzu dai muna fuskantar barazana ta ƙauyuka-ƙauyuka dai haka. Kamar Boko Haram ɗin suna kawo hari wasu ƙauyuka-ƙauyuka da aka mai da mutane.
Amma ku takamaimai me kuke yi?
To muna dai ƙoƙarin mu har yanzu insha Allah. Kuma muna da samun dacewa wata rana muka je za mu samu sun kashe mutane, za mu tattaro wanda suka kashe, ko kuma wata rana za mu je mu same su mu kashe su suma.
To kamar za a ce kuma kukan ɗauki doka a hannunku wajen kashe mutane ba tare da an kai ma hukumomi ba.
Abin da ya sa muke ɗaukan doka saboda su ma in suka same mu a wannan lokacin za su kashe mu ne ma gaba ɗayan mu. Shi yasa mu ma muke ƙoƙarin kashe su kafin su kashe mu. To kashe su da muke din muna cetar ranmu ne, dan muka bari za su tafi da mu ko kuma su wulakanta mu su kashe mu. Shi yasa muke kashe su.
Tun farko sai da mai horar da 'yan ƙato da goron Mr. Eric Ladan da ke cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari ya ce sun horar da darussa da suka hada da gudunmowar shugabannin addinai da na al'umma wajen daƙile ta'addanci a arewa maso gabas. Kimanin 'yan ƙato da gora 3,500 ne hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba su irin wannan horo a lokuta daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Da Zainab kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Ba komai
yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Ga ta shirinmu na gaba.
Amma ba bisa sashen ke ba, kana ba bisa sakar ke ba, kuɗi a kashe ku ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe ku ta hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Masu saurare assalamu alaikum. Masana ilimin tattalin arziki da hada-hadar kudade na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da yunkurin samar da takardun kuɗi na bai daya da aka yi wa lakabi da ECO a kasashen nahiyar Afirka ta Yamma. Sunana Mahmud Ibrahim. Masarare a cikin watan jiya na Yuli ne shugabannin Afirka ta Yamma karkashin inuwar kungiyar ciniki da kula da harkokin kasuwanci da tattalin arziki a yankin nahiyar wato ECOWAS suka rattaba hannu akan daftarin samar da kudin bai daya a nahiyar da aka rada wa suna da ECO. Hakan na daga cikin kudurorin da suka cimma a taron da suka gudanar a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. A shirinmu na makon jiya kun ji yadda 'yan kasuwa da masu masana'antu suka bayyana fatansu na wanzuwar wannan kudade na ECO. A yau kuma muna dauke ne da fashin baki daga bakin masana ilimin tattalin arziki da hada-hadar kudade a bankuna da sauran cibiyoyin hada-hadar tattalin arziki. Wakilin sashen Hausa a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar Suleiman Munbarma ya zanta da Dr. Soli Abdullahi, wani masanin tattalin arziki wanda ya fara da tarihin yunkurin samar da kudin bai daya a nahiyar Afirka a can baya.
A fannin tarihi wannan magana ta yin kudi na bai daya ba yau ta so ba. Tun 1983 shugabanni na wannan lokaci na Afirka suka yunkura na cewa ya cancanta a yi kudi na bai daya kashi Afirka. Na ɗaya dai sun gano da cewa Afirka muna cikin wani hali na yaƙiya su saboda tahiya da tattalin arzikin ƙasarmu. Na biyu suka gano da cewa tsakaninmu Afirkawa ba mu cinikayya kamar yadda muke cinikayya da ƙasashen Turai ko ƙasashen Asiya ko ƙasashen Amerika. Sai ka gani kahin ɗan Nijar ya kai kaya Nijeriya ya kai su horon shi, ko kuma kahin Nijar ta saida ma Nijeriya wani abu ta saida ma horon shi, abin da bai kamata kenan. Wannan suna cikin da muharin da suka sa shugabannin kasashen Afirka suka ce to ya kamata a ce in muna son kasashen mu tattalin arzikin su ya haɓaka cile sai mun samu wato kuɗi na bai daya. Sannan kuma su kuɗi na bai daya suna da wani kwatamta ƙarfi da inci wanda ƙasa take da ko kuma ƙasashe suke da. Har inda kullun za ya zamanto sai daga wani wuri za a kama kuɗinku, to kuna cikin hannun wannan ƙasa mai kama kuɗi ko da wani lokaci. Duk ƙasa da ka gani, in ka ɗauki misali nan 'yan shekaru na baya lokacin da aka samu matsala ƙasar Cote d'Ivoire, horon shi da take son ta sa ta durƙusar da ikon na Laurent Gbagbo sai ta hoce kuɗin da ake aiko mutum daga horon shi aka kuɗi sai ta hoce wannan kuɗin. Sai aka fara samun matsaloli iri-iri cikin ƙasar Cote d'Ivoire. Muharin gaga Laurent Gbagbo ya sa an kwashe babban banki aka kwashe kuɗin da akwai. To shi ne don tasiri a takaice shi ne mu gwada ƙarfinmu, mu gwada incinmu, sannan kuma mu haɓaka kasuwanci da hulɗa tsakanin ƙasashenmu.
To ya abin zai shafi harkokin kasuwanci? Misali farashi zai iya hauhawa ne ko kuwa za a samu sassaucin farashi idan har aka fara amfani da waɗannan kuɗaɗe na ECO?
Shi hauhawan farashi ko kuma saukar shi ba daga zancen kuɗi ba ne yake, ko kuma daga zancen kuɗi na bai daya, daga zancen yanda ake samu haja kaya bisa kasuwa. duk lokacin da kaya bisa kasuwa suka yi kadan a lokacin nan farashi za yin sama, in kuma kaya suka yi yawa lokacin nan farashi za yin kasa. Ka gare kwanan nan cikin yamai aka kaddamar da wato kasuwa ta Afrika rishin shimge tsakanin kasashe. To wannan rishin shimgen ai ana san a haɓaka kasuwanci ne tsakanin kasashen Afrika, saboda yau in ka lissahi kasashen Afrika tsakanin kamar nan abu da hadin ba su wuce ba cikin kishi 100 kishi 17 ba su 100 na irin hulɗar da suke tsakanin su. Amma in ka dauki hulɗar da suke tsakanin su da sauran kasashen duniya, kasashen Turai ne, kasashen Asiya ne da sauran su, yana kai kishi 60 zuwa 70. Bai kamata ba wannan, a sarrafa su a ƙara musu inganci, sannan sai a maido su nan wurin a saye su kuma kishi 3 ga yanda aka sayi kilan wani abu nan wajen mu. Misali in ka dauki nama, a ce Niger tana hudda nama kasashen waje, kilan nama sai a hudda shi a shika biyu, in aka je aka dan sarrafa shi aka sa cikin kwanko, to bai wuce ba gram 200 a saida shi shika biyu. Ka gani, kenan gram 1000 za a saida shi shika 10, kenan abin shika biyu ya kuma shika 10. To ya kamata a ce wannan garaba sun muke kwasarta. To shi yasa aka kaddamar da wannan wato kasuwa ta rishin shinge tsakanin mu. To kasuwa kuma rishin shinge tsakanin mu ba ta tahiya tilas sai da kuɗi. In ka dauki misali kamar yanzu dan Niger, in ya dauki kayan shi ka dauka kilishi ko albasa ya kai ta Ghana, za a bashi CD ko? In Nigeria kai za a bashi naira. To ai dan Nigeria ko dan Ghana ba ya ba dan Niger CD ko naira, Chile sai ya canza kudin shi su koma dala na America, sannan ya biya dan Niger kudin shi in ya saida mishi albasa ko abin ga kilishi. To sai zaman to yanzu malmakin ya zaman to dan Niger ya dauki kayan shi ya kai Ghana ko ya kai su Nigeria an bashi dala, sai zaman to kudin za a bashi in wannan kudin sun tabbata a 2020 na eco, sai zaman to kudin eco ne za a bashi. Ka gani ko ina ka je za a zaman to wannan kudin su ne za a aiki da su, in Nigeria, in Ghana, in duka kasashen nan 15 na Sadiyawo za su aiki da wannan kudi. Ka wannan ai bata lokaci ne ka je sai ka je banki kawo canjin kudin ka CD ka samu dala ka zo ka bani, bata lokaci ne kenan. Yanzu in kana da kudin eco za ka bani kawai da ka bani su shikenan. Ka gani, sannan kuma hulɗa ta ƙara ƙaruwa tsakanin ni da kai, saboda muna samun gane mu juna da cuɗayya dandana. Sannan kuma babu wani fargaba na cewa yau ko gobe zan tashi ya zaman to kuɗin nan da ka bani, dala ɗin da ka bani ya hau sama ko ya ƙasa. Kasan dala yana wannan bisa kasan duniya, ka iske dala yau ya hau ko ya faɗi, kenan in ka bani wannan kuɗin ni ka sai kayana yau jika 10 ka bani su a samfarin dala. Ka gani ko, jibi sai in tashi ya zaman to in zan zuwa canza dala ɗin nan ba ni canza shi akan jika 10 sai in canza shi akan jika 9 da wani abu, ka ga na faɗi. Kaga wannan shi ma yana cikin walgaba da ake nan kasuwanci tsakanin mu. To amma yanzu da yake an samu wannan kuɗin bai da babu wannan walgaba, saboda kowa wa'annan kuɗi da suke kuma mun sanya su yanda muka gada ma muke sarrafa su a cikin bisa kasuwar duniya.
To amma rata ya za a yi Faransa ta yarda ta amincewa wannan tsari na kuɗaɗen na eco, bisa la'akar da cewa da zama kana bayanin sefa na matsayin kwatankwacin wata igiya da ita Faransa ke zargawa kasashen da ta yi wa mulkin mallaka.
To za mu ji amsar wannan tambaya a shirinmu na gaba daga bakin Dr. Sole Abdullahi, masanin tattalin arziki a jamhuriyar Niger. To amma gabanin haka za mu je ga Malam Abdulrahman Umar Dikko, wani masanin kimiyyar sarrafa kuɗaɗe da ayyukan bankuna a Kano, Najeriya, wanda shi ma ya yi tsokaci game da wannan batu kamar haka.
An shiga wani yini da harkar kuɗi na duniya za ta canza, kamar ta canza a 1945. Kafin 1945 kuɗin Ingila ne yake da tasiri a ko'ina a duniya. To amma bayan an canza an bar kuɗin Ingila, sai aka koma tsari na kuɗi na Amerika. To yanzu tsarin zai kuma canzawa. To idan wannan tsarin zai kuma canzawa, na farko da yayi aka yi bamu a ciki, da aka yi na pound sterling, da aka yi na dollar bamu a ciki. Amma yanzu na uku da za a yi na yanzu na sabon zamani, kamata a ce muna da tsarin da duk abin da ma za a yi na harkar kudin duniya, ya zama na da kasashen Afirka ciki sun zauna an shawara su a yanzu yadda ba za a kware mu ba gaba.
Kenan yanzu idan suka jajirce akan wannan takardu kuɗi na ECO da za a yi, kana ganin kamar zai zame musu ƙargin dike na?
Kwarai da gaske zai zama abin da za su tsaya a kansa, kuma idan za a yi wani tsari babba na canza kuɗi na duniya ya zama da mu a ciki, da mu za a tsaya wani sabon tsarin da za a yi. Tunda wannan tsarin ne yanzu ya riga ya rushe na dola, don ba za ka yi canza dola ba ka gwal yanzu ba. Kuma yanzu duk manyan kasashen duniya ma sun fara ture dola suna ajiye gwal da sauran karansu shi daban-daban, wato ba kan dola kaɗai suke ajiye da za ku kana sai ɗinsu ba.
Wasu kuma na ganin duk wannan yunkuri fa ba zai ita Amerika ba za ta naɗe hannu ta ga cewa dala ɗin nan an zama an shallake ta ba ta zama ba ita ba, don haka za ta ci gaba da duk mai yiwuwa don kare dala ɗin nan. Mene ne ra'ayinka?
To wannan yadda na ga abubuwa sun faru, Gaddafi ya ce zai daina amfani da dala, an kau da shi. Saddam Hussein ya fara sai da mansa da euro, an kau da shi. Iran ta canza daga dola ta koma wani currency, ta ce ba za su yi da manta abin nan ba, ta shiga rigima. Dole kasa ko ci babba kasa ta kare tattalin arzikin kasarta. Ba za ka soki Amerika ba ta kare tattalin arzikin kasarta, ko da ya hada da turi waɗansu gwamnatoci na duniya, ko da wani shigo da wani tsari da lallai ya ga an bi, saboda abinda ta ga ya fi mata alheri kenan. Mu ma Afirka idan za mu yi wannan abin, mun tabbata za mu yi, to dole mu jajirce, kuma mu san cewa sauran kasashe ba za ta, ko China ba za ta kyale ku ba, ba za ta kyale mu ba idan ta ga za ta faru, idan muka wannan abu. Amma za mu yi wannan abu ne saboda ci gaban mutane.
Wanda saiwa sai ya ji daɗi, kai da kai ma ka ji daɗi, in ka kashe ki da hanya mai kyau.
Masarar ne karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan. Yanzu a madadin Dr. Sole Abdullahi da Malam Abdulrahman Umar Dikko, sai kuma abokin aiki Suleiman Barma, Mahmudu Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum, a huta lafiya.
To a gaida na Kwali, yanzu kuma sai muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya ƙarshen mako.
Sharhin jaridun ne na yau da jaridar The Nation, jaridar kuma da Troyto hukumar tsaron cikin gida ta Najeriya DSS na tabbatar da alhakin kama Mr. Omoyele Sowore, mawallafin jaridar Sahara Reporters, wanda a kwanan nan da ya kiran a gudanar da wani gangami ranar Litinin dinnan domin tabbatar da kawar da gwamnati mai ci a Najeriya bisa abin da ya kira zalunci da shugabannin Najeriya ke yi ga 'yan ƙasa. A sanarwar da hukumar tsaron cikin gida ta kakakinta Dr. Peter Afunaya ta fitar, ta ce Mr. Sowore na hannunta domin samun bayanai daga gare shi na neman tada zaune tsaye a cikin gida Najeriya. Sai kuma jaridar The Punch, jaridar da Troyto fadar shugaban Najeriya, na cewa jami'an tsaro sun hana gudanar da zanga-zangar juyin juya hali da wata kungiya mai suna Global Coalition for Security and Democracy a Najeriya ta kira a gudanar a yau ne, domin kuwa akwai bambanci tsakanin kalmar juyin juya halin kifar da gwamnati da kuma gudanar da zanga-zangar lumana. Wata sanarwa da kakakin fadar shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya fitar ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa gwamnati mai biyayya ce ga kundin tsarin mulkin Najeriya. Fadar shugaban ƙasar don haka ta yi kira ga masu shirya wannan zanga-zanga da su ba da ƙarfi wajen ganin canja gwamnati ta hanyar zaɓe maimakon zanga-zanga ko kuma juyin juya hali wanda ba zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido ba. Sai kuma jaridar Vanguard, jaridar da ya tarwato cewa a yau ake sa ran wasu jami'an hukumar FIFA za su zo Najeriya domin fara duba wasu filayen wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasar, wanda hukumar wasannin ƙwallon ƙafan Najeriya na mata ta gabatar da buƙatarta na ɗaukar nauyin wasan cin kofin ƙwallon ƙafan mata na duniya na 'yan ƙasa da shekaru 20 da ake shirin gudanarwa shekara ta 2020. Biranen da aka shirya gudanar da wannan wasa da sun hada da Lagos da Benin da Asaba da kuma Oyo daga cikin jihohin duka da babu koda ganin tarayyar Najeriya Abuja ko kuma wata jiha ta arewacin Najeriya da ake shirin gudanar da wannan gagarumin wasan kwallon kafa na duniya idan har hukumar ta FIFA ta amince Najeriya ta dauki nauyin gasar a shekara ta 2020. A ƙarshe kuma sai jaridar Daily Trust jaridar da ta ruwaito cewa a yau ake sa ran ci gaba da gudanar da sauraron Sharaba da Belan jagoran shugaban 'yan ƙungiyar Shi'a a Najeriya Sheikh Ibrahim Azazzaki a wata babbar kotun jihar Kaduna da ne dai rundunar 'yan sandan Najeriya da baza 'yan sanda domin tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na birnin. Hau kuma sanarwar da gwamnatin jihar Kaduna ta fitar ta tabbatar wa mazauna birnin Kaduna da kewaye cewa jami'an tsaro za su ido tare da ba da shawara ga jama'a da su ci gaba da kula da harkokinsu na yau da kullum. Babangiji Brown, Murai Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, mai magana Baba Iyari Shekaramar kuma sauro cikin jihar Bauchi Najeriya. Da Allah kiyaye ku da sako na ga kamishinan ƴan sanda na jihar Kaduna ko kuma DPO din da kogo DPO din Samunaka ko ne rake ne da fada da Allah ƴan sanda suke aiki akan hanyar nan wai masu mashina suke wa aiki ne ko kuma a jama'a a ce masu mashin za ka ga ɗan sanda iya kokari ya tafi fiki ya gyara bindiga akan mai mashin ba dama mutum ya sai mashin a lungun nan da mai gaskiya da mara gaskiya da tsaye suke a ce ɗan sanda mai mashin guda ɗaya na sakamun a karɓi cin hanci ne 5,000-10,000 a hannun mai mashin akan hanyar da Allah DPO da Lero Kalgamma ya hayo mashin wata rage ba hanyar daga 'yar kasuwa zuwa Fambeguwa daga Fambeguwa zuwa Dutsen Wai don Allah ya ga irin 'yan sandan da suke a kan masu mashina sun hana masu mashina takat da ka ɗauko matar da su walakanta ka ka ɗauko abokinka su walakanta shi haka kawai da mai gaskiya da mara gaskiya a kan wai SON 'yan sandan dama na masu mashina ne ko kuma na ne don Allah ya biyo ko kuma gina 'yan sanda na jihar Kaduna ya hayo mota ko mashin ya ga abin da ake yi ya hayo mashin ma musamman saboda ba su ba masu mota ka 'yan masu mashina suke wannan walakanci ya hayo mashin don Allah da galle daga don Kaduna zuwa ya biyo hanya ya tafi da 'yan sanda na suke masu mashina ko kuma shi DPO din ne lokar gamma an fashe ne je ya bi hanya zuwa 'yar kasuwa ya tafi da suke mutane walakanci akan hanya masu mashina.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Usman Dogo Madaka Rafi lafar gwamnatin jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin jihar Niger a halin gaskiya abubuwan da suke faruwa na rashin zaman lafiya na rashin kwanciyar hankali ya kamata duk abubuwan da ake ɗauka kaman wasa da zai zama mamun da damun sani ya kamata shugabanninmu na jihar Niger duk in abu ya faru su yi gaggawa ɗaukan matakai yanda za su je wannan abin wurin da abin ya faru ya kamata su yi gaggawa zuwa wannan wurin a ɗauki matakai a kai da sarakuna da shugabannin 'yan siyasa a zauna ina mafita amma sai abu ya faru sai a ji shiru kamar an shuka dusa wannan ba bane wannan ba cin gaba bane ya kamata su dawo su waiga su dawo baya su san abin da ake ciki talakawan su suke ciki don a yi maganin wannan abin tun lokacin bai kure mamu ba. Ina kira ga gwamnatin jihar Niger da ta dauki mataki a kai.
Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya ciccike abin da ya kira take-taken zagon ƙasa da China ke yi a yankin Pacific da India a lokacin da ya kai ziyararsa ta farko a yankin. Da yake zantawa da manema labarai a birnin Sydney tare da sakataren harkokin waje Mike Pompeo da takwarorin aikinsu na Australia Esper ya ce Amurka tana Allah wadai da halayen China.
To a gaishe ka da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakub Makili da ya karanto labarai da Salamu Abo da ya taimaka wajen harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyanmu Neo Di Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
Le Monde aujourd'hui.